kamar yadda bayanai yake nunawa su dai waɗannan ma'aikata sun ma shafe da shekaru biyu babu albashi lamarin da yake su shiga wani mawuyacin hali na kuncin rayuwa kamar da yadda wannan ma'aikacin jinya da ya nemi a sake sunansa ya bayyana.
Shekara biyu ne yanzu muna neman shekara biyu da wata ɗaya ba biya mu ba. Muna state ne mu muna state health services management board ne ta ba mu appointment. Tun lokacin ya ku bai wuce wata ɗaya ba sai aka sauke shi akan mulkinsa. Tuntiri ya zo bai mana komai ba shi ya yaba ma'aikatansa na daban yana biyansu. Sa'annan kuma sai Tuntiri ma ka zo aka sauke shi sai aka kawo bala. Fadi ya zo sai ya bar ma'aikatansa na daban su ma ana biyansu mu muna zaune. To yanzu ne tuwon bindon nan sai aka dan ba mu data fon su kai data muka yi komai to a wajen data din. Akwai ƴan ƙomu wanda muka yi wata 17 da su sai aka zo aka cire sunayensu sai aka kawo sunayen wa'yansu yara na daban wanda aka sa a yanzu aka yaran ma basta zuwa aiki ko kuma yaranmu da muka wahala da su wajen wata 10 an cire sunayensu.
Me kuke so a yi muku yanzu?
Muna neman gwamnati da ta ci kukanmu da ta tausaya ta taimaka ta biya mu don Allah. Alhaji zuwa cikin akwai masu mata. Wanda yanzu haka masu rabu da matansu akwai wayanda an koro yaransu daga makaranta akwai matan da ta rabu da mijinta ma don zuwa aiki kullum yace yawon banza take yi.
To ko me kungiyar kwadago a jihar Adaman ke yi ne game da halin da waɗannan ma'aikata ke ciki a yanzu? Kwamarar Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar ya ce fa suna sane kuma suna ma kokari na sharewa ma'aikatan hawayensu.
Sai ban wurin ga tuntu gwamnati mu matsa gwamnati saboda ai. To amma ka san yanzu duk masu samu yi ka san akwai abin da ya taba bayyana mu na yanzu wanda kowa ya sani. Wani lokacin ko da mun zo sai ta nuna mana suna da matsala na kuɗaɗe shiga da makamantansu. To kaga babban abu wannan shi ne mu muna kan tuntuɓar gwamnati a yi biye da za a samu dama a biya su haƙƙinsu don su ma su yi walwala. To kaga kungiya dama ita ta yi da sabo ne ta karɓo kuma sabo ta isar wa mambobinta. Babban sakon kuma shi ne mu mutunta sa gwamnati su bayar. To wani lokaci muka tirsasa akan yace mana mu danyi hakuri saboda abinda ake tsammanin za a samu ba same shi da ake so saboda akwai ma'aikatan da tun ba yau ba dama suna kan.
To sai dai kuma yayin da waɗannan ma'aikata ma ke kokawa ita ko gwamnatin jihar Adaman ta ce ma ba laifinta bane na tsaikon da ake samu. Malam Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa ya bayyana yadda aka samu wannan matsala.
Babu wanda za a ɗauke ba za a biya shi ba insha Allah za a biya amma wayannan da kake magana a kansu babban abin da yake damun mu shine an ɗauke su ai amma adadin wanda gwamnatin ba sai mungoro ta bada izini a ɗauka ba su aka ɗauka ba aka ɗauki wayansu da aka zo kuma yanzu aka ce to a zartar a tabbatar da ainihin adadin wayanda aka ɗauka wasu suka je suka yi magumago suka suna neman su canja sunayen ainihin wayanda aka ɗauka da sunan wasu daban kuma wadda dama can ma ba a ɗauke su ba. To insha Allah biidhnillahi ta'ala gwamnati ta tantance tana da ainihin iyakan wayanda ya kamata a ɗauka dama kuma aka ɗauka duk lokacin da Allah ya sa muka warware harka na rashin kuɗi din nan za mu yi biya za a biya wayanda dai wanda duk ya tabbata cewa ɗaukar su tsakani da Allah ne wallahi ya tabbata cewa za a kuma biya shi amma wayanda suka sa sunayensu ko kuma wayanda suke da gata wasu suka cire sunan wasu suka sa sunansu to ba daga sunansu ba komai zanga-zanga da suka yi wallahi ba za mu yarda ba don ba a samun adalci bisa rashin adalci.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.